إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيو الله سبحانه وتعالى قوديا دي كدر تامن حقوا أولا يمتنا لحدي أيونا تقص قواتنا رجب شكرة الدمونة shabiyar ga wata na Rajab shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izinin Allah daga nan masallacin Abubakar Siddiq zamu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin Riyadus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallam muna cikin Malam yana mana bayani irin huskokin da ya halanta aje a ambata ko kuma a yi da mutum amma kuma shari'a ta ba da dama wanda malam ya ambata mana huskoki daban-daban mun ga su a cikin karatukan da suka gabata wanda karatu na ƙarshe a cikin dalilan da malam ya koro a wannan bangare hadisi na Aisha Allah ƙara yarda a gare ta take cewa Hindu matar Abu Sufyan ta ambata wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa inna Abu Sufyan rajulun shahih Abu Sufyan mutum ne wanda yake mai kwabro idan ka ce al-shuhu yahi karhin al-bukhlu shi da Allah ya ce man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kenan dai al-ayy mutum ne wanda yake da taurin hannu tace wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi mun ba jabo to yene ke zamu tashi harkon babin tahrimun namima go yawa na na ya ga wannan a gaba za a yi shi mala an go ko kashi ko su da sai da sai kena take cewa lalle Abu Sufyan mutum ne mai taurin hannu baya bata abinda zai ishe ta da ita da diyanta tace illa ba akhaztu minhu wa huwa la ya'lam sai abinda ta dauka da zimmar abincin da za su ci na dole da ita da diyanta abinda zai wadatar da su take tambayar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke ce mata khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf ki dauka daga cikin dukiyar Abu Sufyan abinda zai wadatar da ke da iyalinki amma tare da kyautatawa kenan kar a wuce gona da iri mahallu shahid anan da tace inna Abu Sufyan rajulun shahihun wala yu'tini ma yakfini wa waladi kaga ai bayani amma kuma aka ambaci maganar shi amma kuma ba laifi aka yi ba yawa malike cewa babu 257 malike cewa babu tahrimun namimati babu ne zai magana akan haramcin annamimanci to zai baka ta'rifin ita annamimar da ake nihi da ita yace wahiyan naqlul kalami bainan nasi ala jihatil ifsad naqlul kalami turo magana bainan nas tsakanin mutane ka dauko magana wanda ka kai ma wannan amma kuma ba da niyya na gyara ba yace ala jihatil ifsad akan huska ta lalata alaka tsakanin wani da wani wannan shi yake cewa annamimanci haramun ne addinin musulunci ya haramta shi kamar yadda zamu zo mu ji bayanai daga alqur'ani mai girma kuma sannan daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaci qala Allah ta'ala hammazin masha'in binami Allah yana aibanta alwalid ibn al-mughira kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata mutun ne wanda ya takura wa da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya mushi zama guda daga cikin abin da aka wasafta shi da shi da halin shi da tabi'ar shi hammazin ma'anar shi ai ayyabin mutun ne mai yawan aibanta mutane ba ma sai bai tsaya anan ba masha'in binamim mai yawan yi da mutane sannan kuma masha'in binamim ai kathirul mashi yana yawan kai kawo saboda ya lalata alaka tsakanin mutane annabi ne to wannan siffar da aka wasafta shi da ita tana daga cikin halaye waɗanda suke masu muni a ce mutum ya siffanta da hali na annabimanci idan annabi ya tada aikin shi to sai kaga mutane suna gaba a tsakaninsu inda zaka tsaida wani ka tambaye shi wayya aka yi sai ce ai wani ne yace kaza idan ka iske wani shi ma zai ce maka wani ne yace kaza alhali magana ne na annabimanci la'alla ma abun ba a yi shi ba addinin musulunci kuma ya haramta annabimanci saboda mutane su zauna lafiya ba a son sanya abun da zai kawo kyama tsakanin mutane a cikin zamantakewar yau da gobe da haka aka hana yi da mutane aka hana abun da ya shahi annabimanci a karan kanshi to wannan aya kaga tana mana bayani akan shi wannan wanda yake yawan kai kawo idan hammazin yani ayyabin ai mai yawan aibanta mutane ne mai yawan yi da mutane sannan kuma bai tsaya akan wannan ba masha'in binamim yana kai kawo tsakanin mutane ta hanyar aibata mutane da faɗin maganar wani a wajen wani bayan Allah ya wasafta shi da haka hammazin masha'in binamim sai ce manna'in lil khair mu'tadil athim mutum ne manna siga ce ta mubalaga mutum ne mai yawan hana duk wani abun da ke alheri ne wannan kuma yana daga cikin halin annabi ne daga ya ga wani alheri yana nema ya kullu tsakanin wani da wani sai ya shiga ya huta ya tabbatar da cewa wannan alaƙar ya yanke ta manna'il lil khair mu'tadin kuma dan ta'adda ne saboda yana ƙetare dokokin Allah wani ƙetare dokokin Allah ya kai lalata alaƙa tsakanin musulmai wanda Allah ya ambace su da cewa innamal mu'minuna ikhwa sannan Allah ya ƙara cewa manna'il lil khair ce mu'tadin athim banda aikin zunubi bai da aiki yaje can yayi kaza mu'tadin athim Allah ce utullin ba'da zalika zanim in ka ganshi a siffar yanayin da Allah yayi shi za ka ganshi wani kabra wanda yake mara fasali sannan kuma yana daga cikin abin da aka aibanta shi da shi wasu malaman tafsiri suka ce ai ba'da zalika bayan haka zanim an same shi ta hanyar da ba shari'a ba yani ta hanyar shigo da shi aka yi gidan wanda aka jingina shi zuwa gare shi kuma babban abin har ya ci gadon shi gado sababa suka ce anan ya dauki makami sai iske mahaifiyar shi ya ci a faɗi mishi waye uban shi wai bahaushe yake cewa allura ta tono galma wai zakara da tone-tone shi ya tono ƙoƙarin kan shi kaga da ya zauna haka nan da ya ci arziki ya wuce amma da ya taɓo abubuwa sai Allah ya taɓa shi yake ambata mata ko ta faɗi wane ne mahaifin shi ko kuma aikata lahira ta ce a mahaifin shi kaza 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 shi Mughira mutum ne wanda baya aikuwa al-Mughira baya aikuwa a dalilin haka mutum ne ko mai kuɗi mai dukiya kar wannan banzar ta wuce haka nan sai ta je ta yi dakon wani ɗa daga waje ta ɗauko cikin shi ta zo ta ce ɗan shi daga nan suka ce rika ɗaukan ƙasa yana zuba ba kan shi shi da kan shi ya san ya walakanta ya kaskanta shi ba kowa bane da yau wai ka dubi wani abu ba duk da gardama da suke a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi magana kuma sun yarda kawai in yi haɗi sun yarda sun tabbatar da cewa bayya ƙarya sun yarda to dan me kun yarda baya ƙarya kuma ya ce muku shi manzon Allah zan kare tashi wajahadu biha wastaiqarta anfusuhum zulmun wa udwa Allah ce fanzur kaifa kana aqimatu mufsidin to wannan hammazin mashahid mahallu shahid anan shi dai mai yawan aibanta mutane ne ko ma dai wane ne sannan mai yawan yi da mutane ne sannan yana yawo da maganganun mutane a tsakaninsu don lalata alaƙa tsakaninsu da wanda shi ne annabimanci ما يتي وقال تعالى الله يكي تيوا ما يلفظ من قول باب وني وند زي فدي وزي فرت وني مغانا إلا فاتي لديه أتارد شي رقيب وند ملائكا يراقبه ينا كنترول إنك كومي أبدا كايكنا عتير كما ملك يسكي لكي باسا ربوا لكي suna nan kuma suna dawowar duk abin da ka faɗi dan ba za ka ji tsoron Allah ba idan ka daga cewa ka koye ka je kai da wani a waje kaza ka dauki maganar wani ka kai ma wani a wuri kaza wannan mala'ikun da Allah ya dan fara su da kai suna nan tare da kai kuma Allah zai baka labarin wannan abin da ka ambata na maganganun da kai zaka mutum ji tsoron Allah kar ka lalata alaka tsakanin mutane saboda son zuciyar ka kawai malatu an Hudzaifata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق عليه حذيفة ابن اليمان الله قال يرى قريش وانديك أكي مشي لك بنتي وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني ما أبو تن سر منزل الله صلى الله عليه وسلم مثلا هذه أمبا تابع السنة يبنى وكي ككب wace kaga wani kaga wani kaga wani kaga wacce kaga wani wanda muna kai obar ya rika mushi magiya ya rika hada shi da Allah a sammanin rasul sallallahu alaihi wasallam minhu madalla ya ambace ni a cikin su ko bai ambace ni ba shi wa saboda yake ji suwa ne irin tsegu min yau eh chi dai chai yana cikin ko bai a ciki a sammani shi madalla ya ambace ni a cikin su Hudzaifa yake cewa manzalla bai ambace ka ba sannan kuma daga kai bazan kara ba wani bayani akan wannan duka manzalla ya san su walimu na hukumi shi yasa yake cewa in ba dan waɗanda suke nesa kar su fahimci cewa ba ai ga can wanda suka yi imani da shi ma yana kashe su yace waɗannan mutane da mun khallasa su saboda sharrun nas mafi sharrun mutane munafiki alladhi yubdilu khilafa ma yuzhir wanda zai rika bayyana sabanin abin da ya boye a cikin zuciyar shi sun boye kafirci da munafici sun bayyana imani da tsoron Allah alhali Allah ba mu shaka shi imanin ka to kan yana tattaruwa ne game da ubangiji abin da yake kallo game da zuciyar bawa inna Allah la yanzu ila ajsami Allah baya kallon gangan jikin sannan baya kallon wala ila suwari ko kuma surar jikin walakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum yana kallon zukatanku da aikin da kuke aikata ba wannan zuciyar tayi nagartacciyar zuciya ce mai kyau ce tana yi dan Allah Allah ya sani ba ta yi dan Allah Allah ya sani shi yasa dan adam in dai ba halaka ba bai kamata mutum ya yi murauci ba kuma la siyama a harkan da ya shafi addini saboda in kai dan Allah Allah dai shi yake bada lada kuma baya bada lada sai aikin da aka yi dan shi in kai dan mutane ko dan kaza kuma ubangijin nan shine ya yi ka san abin da ke cikin zuciyarka dan me zaka bata ma kanka lokaci ka munafutar da kanka da kanka kaga wannan akwai abin da ya shafi asara da tabewa na maza lake cewa la yadkhulul jannata namamun annamini baya shiga aljanna idan ka ce namam shi ma dai yake cewa kathira kathirun nanni mutumin da yake yawan yi da mutane idan ka ce annamu shine at-tarwishu wal igrabu wa raf'il hadisi yake cewa isha'atan lahu wa ifsada ka daga magana ka kuzuzuta ta saboda ka yada bayanin wani mutum a wajen wani dan ka lalata alakan da ke tsakanin shi da wani mutum ne da mai gidan shi ana zamani ana haraka na arziki na rayuwa ana wayewan gari kawai sai ya zo sai da mai gidan da ya juya ya koma wani abu daban wanda yi sun aiki ko da shi ne aikin su kawai wallahi wani ya mai da annabi manci hanyar da yake cin abinci duk in ka gan shi ya tsaya da wani to gulmun wani ne kawai wani ya ce kaza wani ya ce kaza su wani ga abin da suke ciki wani ga halin da yake ciki wannan baya halatta wannan ba dabi'a bace mai kyau mai zamanto tukuicin abin da kake ci zai hada ka shiga gidan aljanna ko shi ne aikin da ka ba gaba mutane da suke da mulki da wanda suke da dukiya suna samun irin wannan falanci alhaji wani an ga yana da alaka da wani kutsukun annabi mai sai ya shiga ya kuta ya tada kura ko wai kasa gane komi sai an ji cewa kawai ana gaba haka masu mulki tsakaninsu
misali wani mai mulki yana da alaka da wani sai annabi ya shiga ya hana wannan abu wanda kuma daga cikin abin da yake aifar da wannan akwai hasada ya za a yi da kowa ya rasa ko kuma ya za a yi wannan abin shi ya dauke da kan wani ya dora saman kanshi alhali al'amru lillah da Allah ne duk yadda ka cika ga annabi wancinka ka sani wannan abin da ka aikata na ba daidai ba wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli karshe ta zata kare wannan hadisi yana karantar da mu annan namam alladhi yastahillu an-namimata wa huwa ya'lam annahu mujma'un ala tahrimiha la yadkhulu al-jannata mutlaqan nan fa'idar da malamin yake bada shine cewa duk mutumin da yake annan nimanci sannan yana gama halak ne ba malamin yake bane kake da yayi ya halatta abin da Allah ya haramta wannan mutum kwata kwata ya shiga aljanna babu zance a wani gasa shi a tuko a huddo shi a bai shiga aljanna me yasa saboda yayi inkarin aikin da ya tabbata a cikin addini wanda wannan kuma yana daga cikin usulin da ya kamata mutum musulmi ya fahimce su duk abin da ya tabbata da sunan addini idan ka ce baka yarda ba da shi ko kuma addini ya haramta kai ka ce ka halatta shi to wannan kafirci ne saboda ka dauki kanka ka dora matsayin Allah da manzon shi sannan baka da ikon wannan baka da wannan dama Adil ibn Hatim ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wajen manzon Allah yake ce mushi game da abin da ya shafi malaman su da masu bautan su yace kun rike su a matsayin abin bauta ko ma bayan Allah Adil ibn Hatim yace aya ma akin Allah a lokacin yace aya Muhammad saboda bai musulunta ba yace ba mu rike su a haka nan ba innama cewa suna ba mu umurni ne muna bi mazalla ce su kasance suna halatta muku abin da Allah haramta ba muku haramta wannan abu yace akwai wannan ba su kasance ba suna haramta muku abin da Allah yace halal ne muku halatta shi yace akwai wannan sai ce to wannan ita ce bautar su babu wanda yake da ikon at-tawqi'u ar-rabbil alamin ya zamanto yana sa hannu a madadin Allah babu wannan duk mutumin da yake kuma zai yi wannan to wannan mutum ya tabbatar da cewa ya dauki haƙƙin Allah ya bama kanshi to shi da nan malaka cewa shi annabimin da ya halatta abu yana ga kawai halat ne ya halatta ma babu komai yace amma wa innam ma'asiyan amma ne zaman to annabimancin da yake yi ya san aikin sako ne ke ba halatta shi bai shi da kanshi ya san annanci to wannan fa la yadkhulu al-jannata ibtida'an ma'al fa'izin al-awwalin shi ma ba zai shiga aljanna ba a karan fari tare da waɗanda suke marabauta na farko da za su shiga gidan aljanna ba zai samu wannan dama ba sai azabtar da shi iya gurgudan abin da ya na annabimancin nan sannan a komo a maida shi cikin aljanna in iya da tauhidi amma in caye aikin annabimanci halak ne wa haramta aka ce mushi ga aya ga hadisi yace a shi ya halatta wannan abu a kai to wannan kuma babu zancen huta in ya shiga Allah kiyaye مالتي وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات البخاري قال العلماء معنا وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما وقيل كبير تركه عليهما ما لتي حديث عبد الله بن عباس الله قال يرضى أجريسي كي تشيوا للي من زن الله سيداد أمنت الله ستبت أجريسي مر بقبرين ما زل يازو وتشيوا وجن وسق برك قدادي فقال سيما زل كي تشيوا إنهما للي وقن دسكي تكي ونن قبرين yu'adhabani ana azabtar da su yace wa ma yu'adhabani fi kabirin abinda yasa ake azabtar da su a tunanin dan adam yana ga wannan abu ai ba wani abu ne mai girma bala mazalla yace ha innahu kabir wallahi abu ne babba wannan abun kakkai wasa da shi saboda zai iya sabbaba maka azabar kabari mazalla yace amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima ɗaya daga cikinsu ya kasance yana yawo da annabimanci tsakanin mutane gutsu-gutsu ma tsakanin mutane ya ɗauko wancan ya kai can ya ɗauko wancan ya kai can yace wa ambal akhar amma ɗaya daga cikin guda biyun nan fa kana la yastatiru min bawlihi baya tsarkaka daga bawali yani in yayi bawali wani bangare a jikin tuhashi wani bangare a jikin shi haka kuma zai miƙe wannan shi ma iya daga cikin abin da yake jayo wa mutun sababin azabar kabari malace muttafaqun alaihi wa hadha lafzu al-tari wa yadul bukhari wannan lafazi ne na ɗaya daga cikin riwayoyin da al-imam al-bukhari yazo da su qala al-ulama wa al-masiki cewa ma'ana wa ma yu'azzabani fi kabir ma'anan magana mazalla da yake cewa ba a azabtar da su akan wani abu mai girma ai kabirin fi za'mihima ba wani abu bane babba a rayawar su ma'abuta wannan aikin da yana ga annabiwanci to menene da yana ga cewa bawali dambe tsaftata ba daga shi to menene waqila wasu malamai suka ce kabirin tarkuhu alaihima abu ne mai girma barin wannan abun a gare su suna ga wani abu ne wanda yake mai girma ala aidi mazalla sallallahu alaihi wasallam anan ya ambata cewa waɗannan mutane guda biyu duka za a azabtar da su na farko daga cikin su mutumin da ya zamanto yana yawo da annamimanci tsakanin mutane ya dauki maganar wannan ya kai wajen wannan ya dauki na wannan ya kai wajen wannan sannan kuma anan ma'anar cewa la yastatiru min bawlihi ai la yastatiru an a'yunin nasi a wata bayani da malami suka yi cewa baya suturtuwa game da bawali bayani na farko baya tsaftata bayani na biyu da suka yi wanda kuma yana ɗaukan wannan ma'ana cewa baya suturcewa daga idanun mutane haka kawai yana sai saman titi kawai sai huddu al'aurar sai bawali in ka gani kai ka gano shi ba ruwan shi to wannan iya daga cikin bayanin da sharhin da wasu malamai suka ma hadisin cewa wannan yana daga cikin sababin da zai kai mutum zuwa ga azabar kabari a wata riwaya kuma suka ce la yastabri'u min bawlihi ay la yatlubu albara'ata minhu wa yastabiru hatta yafi aw yanfi ma fi majra albawl baya hakuri ya dakata har abin da yake cikin magudadan wannan bawalin nashi ya gama zuba ga baki daya kawai daga ya hudda na faru-farin nan shi ke nan ta sai tashi kan ke nan dole sauran ya zuba a jikin shi ko kuma a tuwan shi to waɗannan dukansu guda biyu matsala ne ga ɗan adam na harko rishin suturce al'aurarka wajibi ne mutum musulmi ya suturce al'aurarsa ko da kayan za ka sa kakka sanya kayan da zai rika bayyana maka al'aurarka da sunan cewa ko matasa ne ka sa jib matsatse wanda ka sa jin matsatse ya kama ka wani wando in za a sa shi har sai an sa leda kwancini ne yake kuwa sa shi tashin hankali huda shi tashin hankali can can ka ga mutum yana tafiya shi ba soji ba ka ga yana ta wata tsiriya ka ga shi ka san cewa wannan tahiyyan da yake a cikin takura yake kai ba wani jami'in tsaro ba to wajibi ne ka sanya sutura kaya wanda zai suturce maka al'aurarka ko kuma mutum ya sa tufafi misali yanzu ko a masallacin lokaci sai ga wani in yayi sujada ko ruku'i sai ga hatta da tsagan bazamrayya shi ana ganin shi haba bawo Allah wannan ba dabi'a mai imani bane ba ko kuma zazzaga wando da wasu zaka ga suna yi samari har yana bugu da yana kwambu yana ga cewa kamar ya waye ko kuma ya ci gaba ko kuma ga waɗanda suke samari masu yaji shi kuma duka shirme ne kana tallata al'auranka kana kwambo kwambon me za ka yi al'auranka a waje kana kwambo to kaga wannan na farko wajibi ne mutum ya suturce al'auranshi baya halatta ko a tsakanin maza a tsakaninsu ko mata a tsakaninsu baya halatta sannan ɓangare na biyu la yastabri'u min bawlihi ɓangaren da ya shahi rishin tsaftata game da bawali idan ka zo bawali abu na hurko iya daga cikin abin da yake jayo matsala a yau so da yawa daga mutane suna kukan ba sa tsaftata shine lokacin da ka zo tsugunnawa bawalin ba ka tsugunnawa yadda ya kamata dama kayan gasar duk a mammatse in ka zo hal a ɗan matsayi ne za ka wannan to kaga ai majiral bawl inda bawalin yake hutowa magudanar ai bai budu ba yadda ya kamata bara kenan daga kana tsammanin ka kare sai ka cira kawai ka jalla wani yazo in son samu ne ka cire wandanka eh ka budu sosai ya zama to ka zubda duk abin da ya kamata haka ya kamata saboda ka ga dai yau a ce ka mutu ana azabtar da kai a cikin kabari a dalilin wannan bawalin da ka rike da gangan jikin ka ba kamar kanka adalci ba sannan kuma ina makomar bautan Allah ka da kai ina makomar sallolinka duk in ka tashi sai wani abu ya zo in ka tashi sai wani abu ya zo sannan banda wannan iya daga cikin abin da wasu kuma ta kokarin wannan sai suke takura kansu mutum ya ce ai dole in ya kare bawali sai ya bi al'aurar shi kamar yana taba saman shi saboda ya tabbatar wanda ya tsaya ma a hanya ya fito wannan ba wanda ya saka in kai haka zaka jiwa kanka zaka jiwa lafiyarka ko tari mutum ya ta tari wai ko da akwai wani abu ya mallake ya zo a kai in ya kare kai da kanka ka sai ya kare wanda da gaske in ya kare ka sai ya kare kar kai abin da zaka cutar da lafiyarka saboda akwai wanda suke wannan ko kuma mutum ya kama al'auran shi da girgizawa saboda wai so yake wanda ya tsaya a hanyar nan shi ma ya fito wanda kai daga cikin abin da zai iya cutar da kai kar kai haka kawai ka ware yanda ya kamata kai bawali in ya kare ya kare kawai ka wanke in yi su sai ka fita wanda kuma yake da matsala na bawali yake salisul bawl duk yanda yayi sai ya ji wani abu ya daso akwai ɗaya daga cikin magabata abin da yake in ya zo irin wannan yanayin sai ya in ya gama abin da ya shafi tsarkaka sai ya kwashi ruwa mai yawa a tafin hannun shi sai zuba a gaban shi kenan zu da gaban shi da bangaren da yake nan na tuhahin da ya taba shi kenan dama a jike yake koda ya je ya ji wani abu na jika kenan kawai zai dauke shi asalin wannan ruwan ne da ya zuba wannan kuma mutumin da yake da larura ko larura na salisul bawl ko waswasi akwai mutane da yawa masu waswasi sai ya zo an kabarta sallah kawai sai ya ce ai ya ji wani abu ya dugo shi kuma abin da ya dugo kawai ce ya ji wani abu ya dugo sai ga mutum da wahala wani ya samu raka'a huɗu misali in za a yi sallah da wuya sai ya shirya ya yi komi daga an yi kaburin harama kawai sai ya ji ai sai shaidan ya yi mishi waswasi ai wani abu ya dugo ko kuma a wannan wandan da kasa ai dazu da ka tahiban daki ai bawali ya dan dugu yana yi wa haka nan ne ma kai sai ya sashi wannan shakka sai tabbatar da shi duk abin da ka tabbatar da cewa ka tsaftata kawai zance wani tsammani al-yaqin la yazulu bi shakka duk abin da kake da yaqini akan shi dan shakka ba ta gusar da abin da yake yi saboda shaydan in ka bar shi daga nan kuma gaba zai da kai daga nan gaba zai ya kara gaba ya kara gaba ya kara gaba sai ya rudar da kai hatta rayuwarka ta yau da gobe duka sai ya rudar da kai wallahi akwai wani bawan Allah wanda sai kun kama hanyar dama kafin ya gama alwallan tashi hankali ne a ya kare za ku tai masallaci sai kun kusa masallaci kauhe ku ko kuma kun ji an yi kambara kauhe da ku wa a ya tuna dazu da yazo wuciya wajen ina ne anya ko na abu ba ya fatsa wannan nashi ba yanzu wannan ya je ya saki to wannan duka waswasi to wannan waswasi mutun kare biya shi in ka tabbatar da ka tsarkaka to kawai ka tsarkaka wanda kuma yake da matsalan yoyon kusari bawali ko na miji ko mace shi kuma zai yi alwalla yayi sallah a yanayin da yake ko da wannan bawalin yana zuba haka zai yi fattaqullaha mastata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dorawa da abin da ba ta iya in ma yanzu bayan ya zuban ya je sake komawa hallo in ya komo dai abinda zai sake mai to kenan to wannan bangare na farko bangare na biyu wanda shine mahallu shahid mutumin da yake yawo tsakanin mutanen da annabimanci da haka annabimanci iya daga cikin kaba'ir zunub al-imam az-zahabi ya ambata shi a cikin littafin shi al-kaba'ir a bangaren abinda ya shafi manyan zunubai duk mutumin da yake aikata annabimanci saboda ga alƙawalin azaba ga dukkan mutumin da ya zama to annabimi ne wanda da mu iya daga cikin sharuɗin da malamai suka dora ya ake a gane wannan zunubin babba ne kaba'irul zunub ne suka ce daga ciki ya zama to an yi alƙawalin azaba akai to kaga duk mutumin da yake annabimanci an mishi alƙawalin azaba kabari kenan wannan iya daga cikin kaba'irul zunub malaci wannan hadisi yana karantar da mu wujubu al-istitar عند البول واجبين متي ستر تي غنجن جكين شي ا لوكاتين دايزو بول sannan kuma ba wujubu al-istibra minhu kuma wajibi ne mutum ya tabbatar da cewa ya zubar da abin da ya kamata saboda tabbatuwar azaban kabari ga mutumin da yake sakaki akan waɗannan abubuwa. Akwai wata riwaya ta daban wanda Manzon sallallahu alaihi wasallam wanda iya da alaka da kusan wannan amma ba wannan din bane ba mutum mutanen da Manzon iske su yazo daidai kabarin su yake cewa ana azabtar da su bayan shi Manzon he nema akan azo mushi da jaridun nakhli azo da tsumungiya ko kiruho na dabino sai Manzon ya tsaga shi na bibiyo sai dora akan kabarin guda biyu sai yake cewa za a sauƙaƙa musu azabar kabarin nan malam yayi fasa matakar wannan iccen bai bushe ba. Daga nan wasu suka ɗauki ɗabi'ar cewa a shibka a saman kabari iya daga cikin abin da za a ma mutum saboda a nuna cewa yana da gata. To ba shibka ba komi kuka yi wannan abin khususiyya ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya keɓance manzala da wannan kai baka da daban da ayyu zaka ce bari a zo ayi shibka ko kuma a bari a binne shi a karkashin wata inu ita wata itaciya saboda wannan ya sauƙaƙa mishi azaba. Ai ga manzon Allah dauki danyen icce ya dora saman kabari ya ce wannan zai zama to sababin sauƙaƙa azaba kafin iccen ya bushe kai ba manzon Allah bane ba. Kuma malam Albani a cikin ahkamul jana'iz lokacin da yazo akan wannan yake bayanin cewa wannan abu ne wanda ya keɓanci manzon Allah shi kadai kenan da wani yazo a yau ya ce ayi shukka ko kuma ayi har wasu za ka suna shukka har ana zuwa ana ba shukkan ruwa wai saboda wai wurin yayi inuwa ana ga kamar wata gata ce wannan lokacin da dauka kai kai a matsayinka na da dauki lokacin wannan da kai hidimar wannan ka je ka roƙawa mahaifinka Ubangiji ya gafarta mishi wannan shine abin da zai mishi amfani. Amma icce komai ka shukka kan shi wallahi babu abin da zai sauya wacce yake bace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. قالت علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بالعضة ألا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس ماذا لك تشاب زنباك لا باري بأكان العضة العضة مالت بفتح العين عين هيك متفتح سيكة عا سيكة وإسكان الضاد المعجمة ita kuma dadun war take mu'jama kenan mai da tunda a lokacin wancan duka sadun ne za a yi guda biyu a bangaren karatu ne za a bambanta su wannan dugo-dugo nan daga bayan su gabo saboda ajamawa irin wanda ba laraba su iya san karatu ba wanda kenan ba wannan dole sai an bambanta tsakanin wancan da wannan shi yasa suke ce mata al-mu'jama sai yace wa bil ha'i karshe kuma za a sa ha ala waznil wajhi yace wa ruya al-'idatu bi kasri al-'ayni wa fathi ad-dad al-mu'jamati ala wazni 'ida wato kuma ala wazni al-wajh yace wa hiya al-kadhib wal-buhtan mazala sallallahu alaihi wasallam yayi hali akan al-'adha shine yake cewa al-kadhib wal-buhtan ƙarya da ƙaƙiran ƙarya akan mutum wa fi riwaya wa fi riwaya wa ala riwaya al-ula al-'adha yace masdar masdar yuqalu 'addahu 'adahu 'adhan ay ramahu bil-'adha idan ka jehi mutum da ƙarya ko kuma ka jehe shi da ƙiran ƙarya shine buhtan sai a ce wane yayi da wane ana nihin da annabimanci mali ta hadisin ne yana karantar da mu at-tahdhiru min an-namimati kai hannunka mai sanda game da abin da ya shahi annabimanci wa annaha sababun fi tafruqati wal khusuma sannan kuma sababi ne na raba kan mutane sannan kuma da rigingimu tsakanin mutane al'aide mutum mai imani kar ya zama to mai daukan maganar wani na kai ma wani ka tabbatar da cewa wannan abu haramun ne kuma zai iya gadar maka da samun azabar kabari Allah kare mu. Babi na 258 mala ce babun nahyi an naqli alhadith wa kalam an-nas ila wulati al-umuri idha lam tad'u ilayhi haja ka khawf mafsadatin wa nahwiha wannan babi zai mana magana akan an-nahyu hali an naqli alhadith akan ciratan zance daukan magana ka dauki magana daga waje kaza ka kai waje kaza sai yake cewa an naqli alhadith wa kalam an-nas daukan wani zance sannan kuma da daukan maganar mutane ka dauki maganar wani mutum shi kadai ko ka dauki maganar wasu jama'a ila wulatil umur ka kaita zuwa ga waɗanda suke majibuntan lamuran mutane yani shuwagabanni idza lam tad'u ilayhi haja idan babu wata bukata na gyara akai to baya halatta ka dauki wannan magana da maganar mutane ce ko kuma maganar wani ne ka dauka ka kaita zuwa ga hukuma mali ce ka khaufi mafsadatin kamar tsoron wata banna misali ga wani abu yana faruwa ko kuma ga wani yana faɗin wasu maganganu masu hatsari wanda za su iya tada ya mutu tsakanin mutane kai wannan akwai banna babu laihi ka niki gari takanas ka je ka samu hukuma ka ce ku sa ido a bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza ko a sa ido akan wani ko ai bincike a baje kaza wannan ba laifi bane ka khaufi mafsadatin wa nahawi hada makamantan su kaga wannan yana maka nuni akan cewa a cikin tsarin musulunci harakan da ya shahi tsaro kamar da ake ambatawa ba ake mutum guda bane dole sai an samu at-ta'awun taimakokoniya tsakanin waɗanda suke jami'an tsaro da waɗanda suke mutane suke zamna suke cakuwa a cikin al'umma saboda akwai abin da za su iya kaiwa zuwa gare shi na banna su gane akwai matsala waje kaza wannan ba laifi bane ba kamar hukuma ishara akan cewa abu kaza a sa ido akan shi ko kuma wani a sa ido akan shi wannan ba laifi bane idan akwai wata bannar da ake tsammani za ta iya faruwa baka ce a babu ruwanka ko kuma ka ce a an na kai maganar shi ai nayi da shi ne a babu wannan gaba daya shi yasa musulunci ba karamin tsari bane ba yana maka nuni akan cewa tsari ne na ubangijin da ya halicci bayi kaga yanzu akwai abinda kai ba za ka iya hana shi ba baka isa ba kuma kai a sunan wa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi to an baka iya ba fa bi lisani in baka iya ba fa bi qalbi sai ka iya cikin zuciyarka to kaga fa bi lisanihi kiyamatar abinda halishan ka in kai nasiha kai gargadi kai duk abinda za ka abu gargare ka sai ka dauki wannan halishan naka sai ka kai ka fadi wanda yake sama da kai wanda Allah ya bashi daman da zai iya hanawa ko kuma ya dauki wanda ake tuhuma da wannan abun yayi binciken da ya kamata saboda kar a jefa rayuwar mutane cikin halaka yanzu misali ka dauki irin ayyukan ta'addanci a cikin ausaful umma misali kana da labarin wani ga abin da yake shiryawa ga abin da yake kaza wanda wannan abun zai salwantar da rayuwar mutane da yawa zai yi kaza wajibi ne a gare ka bal dole ne a kanka akan ka je ka sanar da waɗanda za su iya ɗaukan abin a hannunsu wanda su ne hukuma wanda wajibi ne a gare ka to wanda iya daga cikin karantar addini kaga ya ce ɗaukan maganar a kai idan ya zamanto akwai wata ɓanna a cikin wannan maganar da wannan mutumin yake yi dole ne ka je ka yi bayani saboda Allah yake cewa qala Allahu ta'ala wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi taimakokoniya tsakaninku ku musulmai akan al birri wat taqwa akan bin Allah da tsoron Allah da kuma abin da ya sha kaga tsoron Allah babu yanda za a tabbata sai mutane suna zamanin sa zamanin lahiya kenan duk mutumin da zai wata magana za ta iya tayar da hargitsi tsakanin mutane wajibi ne a dakatar da shi saboda kar ya jefa mutane cikin rudanin da addinin ma zai zo shiga cikin wani yanayi Allah ya ce ku taimaka wa junanku a bangaren da ya shafi bin Allah da tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kar ku yi taimakekeniya akan al-ithm saban Allah wal 'udwan da ketare iyaka idan ka ce al-ithm shine al-ma'asi idan ka ce al-udwan shine az-zulm zalunci saban Allah kar ku taimaka wa junanku akai mutum ne yake so ka taimaka mishi da wani abu ka tabbatar da cewa in ka taimaka mishi banna zai to haramun ne a gare ka taimaka mishi akwai wani mawa kaci can waje yake ci a taimaka mishi da sadakan karamin da ke kuwa kawai a taimaka mishi da sadakan karamin kai wanda ta'awun al-ism saban Allah wal udwan kuma sannan abin da ke zalunci abin da ka tabbatar da cewa saban Allah ne to sa hannunka a ciki matsala taimakawa misali ɗan kokon garinku ko misali ɗan balan garinku ko misali mawaƙan garinku kaga wannan ta'awun ne alal ismi wal udwan saboda akwai cakudaddeniya sannan kuma a cikin wasu ayyuka akwai ayyuka na shirka banya a zo a tagewaye kuma a gaban gidan mutane suna kallo ko dan shirkan nan da ake wallahi zama wajibi bayan Allah su hasa kallon ku kuwa karara kuma kai kana supportin shi tare da cewa mushriki ne wannan shirka ko da yake fa bara'a ce da musulunci shin bukata ake ce a ce ya ce asharu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah so ake shigo musulunci amma kai haka zaka riƙa taimaka mushi wanda dauki kudade ya aika har idan ba aika ba ana ga wai an yi ƙasa a guyuwa ba yi abin da ya kamata ba ba yi siforten su ba ba taimaka musu ba zaka ya za su zo muku da takobi kaga wannan bai kamata ba wanda gashi da karara shirka ne ake ga Allah subhanahu wataala zaman lahiyar mutane yana da alaka da tayyanta Allah a cikin bauta yanzu kalli kasashen turai duk wani ci gaba da ka sani na yanda dan adam zai kai sun kai amma sun zauna lahiya yanzu amurka a daren jami dai domin su wula ta kai haji ta kai haji wata ɗauke shugaban ƙasar fa da matar shi ta kai su amurka to da hujjar da hujjar kayanmu ba za mu saida muku ba ga wanda za mu saida ba kuma wannan su ne platform a wayewa da ci gaba na rayuwar ɗan adam da duk inda ya kai a yau amma ga masu lahiya ba to idan ruwan ku nasu ne kayan su ne ka zuwa ko kuma ita ce al-qutul uzma ita ce bisan su na harko ƙarfin duniya ita ce amma ta zo ta kai hari ta ɗauke shugaban ƙasar wata ƙasa da sunan wa ka'idodin da aka rubuta na majalisar ɗinkin duniya ka'idodin da banza su ma tunda a cikin ahdaf din akwai al-siyaratul mutlaqa adabu tadakkul fi shu'uni dakhiliya li ayi dawla kar ai katsalanda cikin lamarin cikin gida na kowace ƙasa daga cikin manufofin su akwai wannan amma ba a kiyaye shi ita kuma ita ce uwa da uba na majalisar ɗinkin duniya ita Amerika ita take halatta take haramta Allah kiyaye at-ta'awun 'ala al-ithmi wal-'udwan kar da wala ta'awunu kar ku taimakawa junanku akan saba wa Allah da aikin da yake na zalunci ne duk mutumin da aka ga yana zalunci a kama hannun shi manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimakawa dan uwanka a halin an zalunce shi ko a halin shi yake zalunci sabai suka ce amma akin Allah mun fahimci cewa in an zalunce shi mu taimaka mushi amma idan shi yake zalunci kuma din taimako za mu ba shi manzon yake cewa ku hana shi akan zalunci ku taimaka mushi idan mutum yana abin da ba daidai ba ku ce mushi ba daidai yake ba ku taimaka mushi yana aikata abin da yake ta'addanci ne ku kama hannun shi ku hana shi ko ta hanyar tsare shi ne kar yi wannan aikin ku taimaka mushi wannan shine rayuwar musulunci ba tsaye gumi da gulo ba da farmoto da abin da ya shafi annabi manci ai ta cewa wani yayi kaza wani yayi kaza a ji tsoron Allah ai nasiha tsakanin al'umma kowa ya zauna lafiya kar ya saba ma Allah subhanahu wataala مالك وفي الباب الأحاديث وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله يأتي أتكون ولن باب الأحاديث السابقة أكو أحد سيقول نصر رسول تبعت أبايا قبله كنا كافين ولن باب كنا مالا ديوة لكي حدثان دزي كاو سنقى بات أبايا يذكار أبن دزي كارا ديكي تشوى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا كرد وني daga cikin sahabbaina ya isar muni da wani sako akan wani ko daya kar wani ya kawo labarin wani yace fa inni uhibbu ila su inji mazalla an akhruja ilaykum in huta a cikin ku wa ana salimu sadar ina da zuciya wankaka lahiyayya bana kallon wani da cewa yayi kaza مالك رواه أبو داود والترمذي مالك وانا حديث إلى كانت تردم الحصف على الستر كسطر تي كسطر تي ما جونه كرب ركا فلس جونا إدام باب بكاتا كفر وانا أبن دي كونا ما دي نيماني با با جارة زعيبا با نسيحة زعيبا با وانا أبو زعيبا كوي كفر ديش دان كبات سيدش وانا باي حالتا كما مسالي متمن دكاسا إن كفر إيمش وانا مسألة رواني
abinda zai iya yi to kaga hadin shi
na'am
farshe ya ci gaba da kalle shi a matsayin mutumin kirki inda ya san shi sannan kuma wa iqalatu atharatil hay'at wa bayan hirsin nabi sallallahu alaihi wasallam ala salamatil mujtama' alislami wa quwwatihi wa tarabudihi wannan yana nuna mana kwadayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan cewa al'ummar musulmi yana kwadayin cewa al'umma musulmi su zauna lafiya kowa ya rika kallon kowa a cikin mutunci da daraja wannan shine abin da yake wajibi tsakanin mu nan ya kamata insha Allah a dakata akwai wani dan uwa da yayi wani ya nabbahar akan wani wata mas'ala ina ga ya kai kamar wata guda ma kullum wannan zo na zauna an tashi da yamma ci bayani akan abin da ya shahi ta'amin cewa amin a lokacin da liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai liman ya fara fadi ma mu suke saba sai liman ya fara fadi ma mu suke saba yanzu sai su yi da saka tare amma ba daga yace dallin kahin ya gama numfashi ya fara tuni masallaci ya duka wannan khilafus sunna ne abinda sunna ta gadar shine cewa wannan amin din da zai ce zai fara fadi ne ai shine hadisi manzo Allah yake cewa duk mutumin da amin kin shi ta dace da amin din liman da kuma ta mala'iku to wannan mutumin ya dace ya rabo ta amma sai sun dace da wannan to maza ga su da yawa daga an ce dalil kawai sai ma musu fara wannan tambihi ne wanda ke iya da kai Allah saka mushi da alheri kuma Allah ya taimake mu kan kiyayewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah